Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa amma ba'd. Yan uwa masu sauraron mu na nesa da na kusa, mun ƙara dawowa a karo na biyu a cikin wannan barnamijin namu na ilimi da fahimta sune jagora. Inda malam yake bayani game da manhohi na addini wanda a yanzu muna a wannan alaka ta manhoha ta addini da kuma makoma ta ayyuka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ilmin makasid kamar yadda muka faɗa ilimi ne mai faɗi ƙwarai da gaske, muna ɗan ba da misalai ne saboda a fahimce shi ko kuma a fahimci waɗansu mas'aloli nasa gwargwadon abinda muka sani kuma da gwargwadon abinda lokaci ya bamu. Mas'alar mu ta gaba sai ilimin makasid da makomar ayyuka, domin wani lokaci mutum yana iya ya zamanto ya gina hukuncin shi ba tare da hangen wato abinda zai haifuwa ba zuwa gaba. Sai muka zo malamai suna karkasa shi da wato ma'alatul matluba, ma'ana ma'alatun abubuwa na karko wanda Allah ya hankalta musu lokacin da zai shar'anta abu. Misali idan muka ce ko kuma Allah ya buƙace su, idan muka ce ibada, me yasa Allah shar'anta ibada? Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku kuma wanda ya halicce ku, ya halicce wanda suka gabace ku dan saboda a samu takawa. Ashe manufar da yasa anka ce ayi ibada gata, an gane ko shine a bauta ma Allah subhanahu wataala dan a samu takawa. Idan muka duba akwai ma'alat ghayr matluba, akwai abubuwa waɗanda ƙarkon su Allah bai son shi. Misali zagar allolin kafirai ko zagin kafirai, in zai sa a zagi Allah to wannan aiki Allah ya hana shi. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm, kakku zagi alloli ko kakku zagi kafirai, fasara bi ne na malamai, in kuka zagi allolin su zai sa su zagi Allah ta fuskar jahilci, to kaga wannan aikin Allah karshen shi abbai su ba farkon shi ba, tunda farkon shi yana da kyau a zagi gumki, amma kuma idan aka zage shi sai a zagi Allah to sai Allah ya hana wannan. Ina fata an fahimce ni. To yana da kyau mai fitar da hukumce a cikin shari'a ya fahimci wannan. Sai kuma malamai suke cewa akwai ma'alat muhtamila, ƙarkon aiki ne amma yana ihtimalin Allah ya yarda shi ko Allah bai yarda da shi ba. Misali wajen vihari, mutumin da ya ce ma matar shi kina kama da mahaifiyata, to nan shin kina kama da mahaifiyata ta fuskar girmamawa ko ko ta fuskar ta haramta, kamancece ne mi yake nufi? In yana nufin in ya sadu da matarsa kamar ya sadu da mahaifiyarsa, kenan yayi mi, yayi zihari, kamar abin da ke cewa in ya ce banki kamar ban mahaifiyata ba wai sai bai ba, ko cewa idan ne tara da ita kamar ya tara da mahaifiyar shi, ai kaga nan abin nan ne. Amma in ya ce kina kamar mahaifiyata, tamkar mahaifiyata kiki, in yana nufin a'a ta fuskar girmamawa, to kaga nan zihari bai kama shi ba. Shi yasa idan mun kalli yana kama da haramci sai mu ce abu ne wanda anka haramta, in mun kalli kamar girmamawa yake nufi sai mu ce abu ne wanda yake shari'a ta yarda da shi, ko ba haka ba? Yana da kyau kaga wajen bada fatawa mutane su fahimci irin waɗannan ababen. Sai mas'alar mu ta gaba, wacce mas'ala ce kenan?
Mas'ala ta gaba shine malam manhuwa ta addini da alaƙar ta da ƙa'idodi wanda aka gina fiqh na musulunci
akan su. Na'am, to ka'idodi suna da yawa mallam, domin idan muka duba ka'idodin nan ba kadan suke ba, an gane ko? Waɗanda akwai wani malami da yayi littafi akan al-maqasid ash-shar'iyya da kuma mawsu'at al-qawa'id al-fiqhiyya, wasu suna da yawa, an gane ko? Amma ka'idodin da aka gina shari'a da su waɗanda suka fi fitowa a fili, ka'idodi guda biyar. Na farko al-umuru bi maqasidiha, su al'amurra ana kallon niyoyinsu. Misali auren mace ya halatta ko bai halatta ba? To idan mutum ya aure mace da niyyar zai sake ta, kamar masu zuwa Turai su yi aure da niyyar in sun ƙare karatu su sako mace, ya halatta ko bai halatta ba? Waɗansu malamai sun ce ya halatta, saboda auren ingantacce na kuma a san ko zai sake ta ko bai zai sake ta ba. Waɗansu malamai sun ce a'a, ya haramta saboda ya aure ta ne da niyyar saki shi ko aure, ba a sanya masa lokaci. Misali malamai suna bada misalin irin wannan al'umuru bi maqasidiha, kamar yanzu misali mutumin da ya gina masallaci amma niyyar sa ba don Allah ba dan yayi mai masallaci kishi yani kaga masallacin na farko tana yiwa in mun ka dibi zahirin shi na kware ne amma kuma can a boye ba abu ne na gari misalin da kuma malami suke ba yarwa mutumin da ya auri mace to yayi kusa mutuwa likitoci sun nuna masa wannan ciwon ba zai bar shi ba to idan ya ga alamun zai mutu sai matar sa saki uku dan kattai gado to sai malaman malikiya suke cewa to anan ba za a kalli cewa za a bata gado saboda yayi sake ta ne don saboda katta gade shi ina fata an fahimci ko ko ya aure mace ya ji an ce wannan ciwon ba zai bar shi ba yana kwance gadon mutuwa ba zai iya ma saduwa da mace ba sai ya aure ta dan saboda idan ya mutu ta samu gado to shi ma malamai sun yi sabani kan gadonta duk da yake waccan wadansu malamai da suka ce tana gado suka ce in bata fita idda ba wadansu malamai suka ce a ko ta fita idda in bata yi wani aure ba kina akwai maganganu masu yawa a karkashin wannan mas'ala din to mas'ala ta al'umuru bi maqasidiha misali mutumin da ya kashe wanda yake gado malamai suka ce za a hana mishi za a yi mishi mu'amala sabanin abin da yake akan shi kiran ba za a bashi gado ba misali kamar yadda shedan yayi girman kai sai Allah ya juya mishi girman kai shi zaman to kaskantacce Allah ya ce fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace kai girman kai ba fakhruj innaka minas saghirin to kai kaskantacce na misali al-mu'amala bin naqid malamai suna kawo wannan masu girman kai Allah ya ce wato su masu girman kai in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi suna da wani girman kai wanda ba za su kai gare shi ba ma'ana gini girman da suke nema to zai haifar musu da kaskanci domin idan kan rena mutane ba za su dauke ka komai ba to sai mas'ala ta wato ka'ida ta biyu al-mashaqqa tajlubu at-taysir tsanani yana jawo sauki to kaga wannan yana da alaka da maqasid ash-shar'iyya mun kawo misalai na al-umur bi maqasidiha wato yana da alaka da maqasid ash-shari'a ka gane cewa ko da zahirin abu yayi kyau idan boye bai yi kyau ba za a yi aiki da shi ba to haka al-mashaqqa tajlubu at-taysir tsanani yana jawo sauki mas'ala ce mutumin da yazo cikin daji babu abinci kuma zai halaka shari'a ta ce mishi ya ci mushi to mi a alaka wannan mas'ala da maqasid sai zamanto dukkan abin da Allah ya haramta ma in ka shiga cikin tsanani zaka halaka ko zaka wahala mai yawa to Allah ya saukaka maka sai ka'ida ta uku la yurfa'u al-yaqin bish-shakk abinda an kai yaqini to ba a dauke shi ta fuskar shakka yanzu misali mutumin da yazo yana salla sai tunanin kamar yayi iska shi dan ya sawwala mai bai ji wannan warin wannan iska ba sannan kuma bai ji ƙara ba to aka ce zai ci gaba da sallar sa to menene amfanin wannan a cikin maslaha ce ta abinda ake kira al-istishab tana da alaka da al-istishab a tabbata akan yaqini sai in an samu abinda zai ciratar da mu daga gare shi kenan yanzu misali dukkan abinda muna da tabbaci akan shi to ba za mu bar shi ba mu koma zuwa ga abinda ba mu da tabbaci kaga wannan zai nuna muna cewa Qur'ani tabbatacce na hadisi ingantacce tabbatacce na duk wani abu da bature zai kera idan zai ƙaryata alqur'ani ko ya kawo wata teori wanda za ta ƙaryata alqur'ani nazariya to ba za mu tashi akan alqur'ani ba mu tai zuwa gare ta kaga abin yana da fadi kwarai daga ciki a cikin maqasid ash-shari'a sannan kuma ka'ida ta gaba ad-dararu yuzal tuta ana gusar da ita to kaga wannan ka'ida za ta ba mu dama cewa duk inda aka ga cuta musulunci bai yadda da ita ba amma ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha domin akwai malamai da suke cewa ad-daruratu tubihul mahdhurat sai su tsaya kawai ma'ana ad-darurat larura tubihul mahdhurat tana halatta abin da yake an hana maka amma sai an ka ce tuqaddaru bi qadariha misali idan ya zamanto mushin da zaka ci da ka ci shi zaka kai ga gari to ba za ka dauki guzuri ba amma idan ka san tafiyar da zaka yi baka ma san ko zaka kai ga gari ba to sai ka dauki guzuri sai in ka kai kusan garin sannan ka wato ya da abin da yayi saura kaga kenan wannan ad-dararu yuzal ana gusar da cuta yana da alaka ne da shari'a gaba ɗaya duk inda aka ga abin da bai da kyau to shari'a ta ce a gusar da shi idan ana da iko ina fata an fahimce ni sai kuma ka'ida ta biyar da suke kira al'ada muhakkama al'ada abinda aka al'adanta wato ash-shay'u alladhi yatakarraru fi'luhu an gane ko abinda abu yake maimaituwa shine suke kira addaidan to amma kuma a shari'a ana nufin abinda yake yawan maimaituwa an gane ko ba tare da hankali ya hankalce shi ba shi ake nufi al'ada muhakkama to al'ada ana tahkimin ta ga abinda mutane suke aikatawa yau da gobe ba tare da hankaltawa ba yanzu misali malam Bahaushe in ya tashi sai ya ce maka ina kwana a hassara ta yanka ce ina kwana kenan kamar shina tambayar ka ina na kwana shiki amma abinda ake nufi da shi gaisuwa ce ko ba haka ba duk da yake wadansu suna cewa barka da safiya ko barka da yamma ko barka da maraice amma dai hakikatan in an ce ina kwana kaga baka san inda kwana yayi ba ina fata an fahimce ni to amma to irin waɗannan al'adodin shari'a tana aiki da su kuma maksadkin da yasa saboda ko waɗanne mutane suna da al'ada ta aiki da ta zance idan za a yi musu hukunci za a yi musu hukunci ne da al'ada su domin in kai musu hukunci ba da al'ada su ba hukuncin ka ba zai zama to daidai ba ina fata an fahimce ni to wannan shine abinda waɗannan ka'idodi guda biyar suka kumsa da kuma abinda shari'a ta yi bayani akan su da kuma hikimar da tasa ake aiki da su ina fata an fahimce ne ba haka bane kawai ake zuwa a ce ai aiki da su don Allah ya umurni da ai aiki da al'ada wanda bata saba ma shari'a ba khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin kaga wa amur bil urfi kai umurni da abu wanda yake sananne wanda al'ada ce ta mutane yau da gobe har an santa kuma babu ta saba ma wani nassi na shari'a ba wallahu ta'ala a'lam
sai malam nukta ta gaba mutane zasu so su ji bayani game da abin da ya shahi manhuwa ta addinin musulunci da kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna
to shi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ana kiransa al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ko ba haka ba na farko abin da ya kamata mu fahimta kafin mu yi bayanin wannan akwai nukutoci masu muhimmanci na farko wajibi ne ga mai wa'azi da wanda ake ma wa'azi kowanne daga cikin su yayi aiki da abin da ake fada waɗansu malamai sai su ce su an halatta musu abinda anka haramta ma mutane ko da kaga suna shan giya to ba giya ce suke sha ba to kaga wannan gabanci suke yi cikin addini sannan kuma waɗansu daga cikin malamai sai su umurci mutane da abu mai kyau kuma suna da ikon da za su yi kuma su busu yi ba misali malami mai kuɗi kullun ya ce a taimaka ma addini amma shi bai bayarwa in talaka ne ana iya fahimta sannan zai taimaka gurgurdon ikon sa in talaka ne to sannan kuma abin da ya kamata mutane su fahimta shi mutun in ya aikata ya ce ayi abu bai yi ba ko ya hana da abu bai hanu ba ba shi ke nuna ba za a yi ba don ba shi ake bi ba Allah ake bi sannan kuma bai yiwuwa a samu mutumin da ke wa'azi bai kuskure inda mutum ba zai yi kuskure ba wato malamai da in sun kai kuskure yake zaman tuwa abin mamaki ga waɗansu to ai malami ba mala'iki ba ne sannan kuma kasancewa malami ya yi kuskure ba shi ke nuna maka cewa ka je ka yi kuskure ba ko ba haka ba sannan kuma idan da sai wanda bai da laifi zai yin wa'azi to ai ina ganin tun daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya bar duniya sai a daina yin wa'azi ko ba haka nan bane to sannan kuma sharuɗan ayi wa'azi akwai su waɗanda in Allah ya so cikin darasi da zamu yi kan wato ad-da'watu ila Allah sharuɗan mai wa'azi na farko ya zamanto ya sai yana da ilimi na biyu ya zamanto yana da hikima na uku ya zamanto yana da hakuri akan da'awa ba da an bata mai dare ba shi bari tunda don Allah kai ba don mutane ba sannan kuma yana da uslubi kyakkyawa wanda zai magana ba tare da ya ci mutuncin mutane ba koko ya kaskantar da su domin mujamala tana kai ga dan adam munafici sannan kuma mutun ya zamanto yana saraha wanda ta wuce iyaka zai zamanto sai ya taba mutuncin mutane ba haka ake nufi ba sai ka tsaya saka sakiya ka faɗi gaskiya da uslubi mai kyau to sannan kuma ya zamanto abinda kake son kai umurni da shi tabbas ka gane cewa shari'a ta ce yana da kyau in dace a bar zina tabbas na san zina ba ta da kyau don Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila idan nace wato misali mutane su ciyar da dukiyar su cikin aikin addinin Allah tabbas na san aiki ne na gari don Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzita ku to kaga wannan in baka da ilimi da yawan mutane su ce abu bai da kyau alhali kuma mai kyau ne ko ku su ce abu na da kyau kuma ya zamanto bai da kyau to kaga waɗanga abubuwan ana son mutun ya hankalta musu wajen lokacin da zai yi da'awa ba haka ne kai mutun zai tashi ba ya ce yayi da'awa ina fata an fahimce ni to daga cikin sharuɗan kuma da'awa idan kana son ka hana abu mummuna to ya zamanto ba zai kawo banna mafi girma ba domin misali mutumin da yake son ya hana wani abu sai ya hana wani abu sai kawo banna mafi girma yanzu misali waɗanga da suke son su kafa daula ta musulunci ai kafa daula ta musulunci abu ne mai kyau ko ba haka ba amma yanzu da yake ba su da karfin da za su yi sun je sun sa an halakar da dubban musulmai an ruguza masallatai an ruguza makarantu an tarwatsa tattalin arzikin musulmai an maida musulmai baya kuma su bus kafa daular ba to kaga an yi bi babu kenan to kaga Allah yu'addiya ila mafsada a'zam an gane ko to sannan kuma daga ciki wannan mas'ala tana da muhimmanci wajen yima shugaba wa'azi idan zaka yi ma shugaba wa'azi malamai sun ce na farko ya zamanto kana da ikon da zaka yi masa wa'azi an gane ko na biyu ya zamanto idan kai masa wa'azi ba zai iya haddasa danna mafi girma ba dan kaka je kai masa wa'azi zaman to zai iya cewa aliki duk masallatan da ke cikin kasa musamman inda musulmi suke an kadan yace duk aliki masallatai to kaga wannan wa'azin da kake son kai masa kaga zai zawo musulunci banna ina fata an fahimci ni in ya zaman to kuma ba zai jawo maka cuta ba mafi girma duk da yake wannan malamai sun yi bayanin cewa mutumin da zai bayyana gaskiya tunda akwai nasoshi da suke nuna cewa babban jihadi ka fadi gaskiya a gaban shugaba wanda yake azzalumi wannan yana buƙatar dawabit wa ana ma'ana in gaba da gaba ne ba wai ya zaman to ka koma cikin wuraren da ba zai ji ka ba sai ya zaman to ma ka bar suka ne kake yi kuma ya zaman to kai don Allah ba dan suka zuwa ga shi karan kan shugaban ba a'a abin da yake aikatawa ne domin ba a suka dan adam ana suka aikin da yake yi ne ina fata an fahimci ne kakka soke shi dan saboda shi na dan kasa kaza ko dan shi na dan jaha kaza ko dan shi na dan kabila kaza ko abin da ya kama da haka to kaga irin waɗannan ababen ana son musulmi su fahimce su domin da awa abuci wanda take zata taimaka wajen kawo alkhairi yin umurni da abu mai kyau da hani da abin da bai da kyau yana da abubuwa da shari'a ta sa an kace ayi shi menene manufofi al-maqasid malamai suke cewa akwai suna da dama amma waɗanda zamu bijiro da su yanzu a gurguje kaga na farko dalilin da yasa ake yin wa'azi an gane ko abu na farko malamai suka cewa dan saboda kafa hujja gaban Allah Allah ya ce rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan saboda kan mutane zaman to suna da hujja bayan manzanni in manzanni suna nan za su fada in babu sunan daliban su sabban su in babu malamai to idan ba a fada ba an ka zo gaban Allah mutum zai iya cewa to ai Allah ni ba bani labari ba ai ban san abu kaza bai da kyau ba to sai Allah ya turo shi yasa gashi nan yanzu turawa sun yi internet sakon Allah ya isa a ko ina kaga baka cewa baka ji ba daga cikin abu na biyu wanda yake sa ake yin wa'azi shine al-khuruj min al-uhda saboda mutun ya fita daga nauyin da Allah ya dora mishi domin in baka yi wa'azi ba Allah zai tsine maka lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu saboda ba sa wa'azi Allah ya tsine musu shine daga cikin abin da yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fiko wace al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umurni da abu mai kyau kuna hani da abin da bai da kyau ina fata an fahimci ni shi yasa yin wa'azi yana sa su malamai su tsira shi yasa mutanen da suka yi wa'azi na daga cikin bani Isra'ila da aka tambaye su lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida dan me kuke yin wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su ko musu azaba mai tsanani qalu ma'ziratan ila rabbikum sun kace dan mu kai wato mu yanke uzuri ma'ana Allah ya san mun yi idan kuma ba za ka yin wa'azi ba to shari'a sai ta baka dama ka rike abin cikin zuciyarka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wanda yagga abin muna hadisi na sahih muslim an gane ko in yagga abin da bai da kyau ya canza shi da hannunsa sai sun kace hukuma ake nufi a'a ba hukuma ba kai a ginanka kai na hukuma kai na ga ya canzawa dan haka takaita wannan abu akan hukuma wannan fasara ta zama abin ga fa in lam yastati fa bilisanihi idan bai iya sai da halishansa sai an kace ai malamai na a ba malamai da yake nufi ba idan danka ne kana iya kai masa wa'azi in ka san abu bai da kyau fa in lam yastati fa biqalbihi in ba zai iya ba sai da zuciyarsa sai sun kace abin da ake nufi wato mutumin da yake bai da ikon canzawa to ai ha hukuma akwai abin da ba ta iya canza shi akwai abin da yafi karfinta ina fata an fahimci ne saboda makiya suna jiranta idan tace ta canza wani abu ana iya sawa ayi juyin mulki to shugaban kasar da bai da cikakken mulki ai akwai abin da yafi karfin shi sai dai ya kyamaci abin da yake faruwa a cikin al'ummarsa ina fata an fahimci ne dan haka dai daga cikin abin da yasa ake wa'azi baka san wanda zai karba ba baka san wanda ba zai karba ba fa zakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa kaga raja'a al-intifa an gane ko raja'an naf'a ana tunanin wa'azi zai yi amfani wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanin masu imani to kaga waɗannan su ne ga cikin maqasid ashe da suka sa aka je manufofin da suke sawa ake da awa'i zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala
mallan akwai mutane waɗanda suke raba tsakanin al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar
na'am
zaka ji wani ya ce shi zashin amru bil ma'ruf amma ba za shi nahyi anil munkar ba saboda kashi takura mu
to ai wannan ya saban manhajin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda shi manzo an ce yayi umurni da abu mai kyau yayi hani da abun da baya da kyau to idan ya zamanto da auka kawai zakai al'amru bil ma'ruf ne wa nahyi anil munkar ai ka saba ma manhaji na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi annahyi an dukkan da umurni da hanin zakai gurgudun ikon ka ne amma ka zabi guda kai da kanka kace gudan ba za ka yi shi ba to kaga kamar abin da ake kira da Hausa bara bara kenan ko wallahi Allahu a'lam.
Sai gaba mu ta gaba ita ce manhuwa ta addini da kuma rarrabawa tsakanin maza da mata
a cikin al'amuran
a cikin hukunce-hukunce nasu.
To, wannan mas'ala tana da muhimmanci. Abu na farko saboda Turawa yanzu yakar musulmi da suke yi daga cikin hanyoyin da suke bi shine suna cewa musulunci ya bambanta tsakanin namiji da mace. Cikin al'amuran da dama to kaga wannan abu ne mai muhimmanci. Idan muka duba a shari'a abu uku kamata mu hankalta. Akwai abin da aka tilasta ma maza su kadai ko aka dora musu, akwai abin da aka dora ma mata su kadai, akwai abin da aka dora ma maza da mata. Misali, yin sallah an dora ma maza, an dora ma mata. Musulunci an dora ma maza, an dora ma mata. Imani an dora ma maza, an dora ma mata. Bari mu dauki ayata cikin suratul ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Da inda anka kawo namiji sai aka kawo mace. To kaga akwai abin da kuma mata kawai aka dora mashi ba tare da maza ba. Sawar hijabi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Mata aka ce za hijabi ba maza ba. Akwai abin da kuma sai aka dora ma maza banda mata jihadi zuwa wajen yaki. Namiji ya dauki takobi yaki, maza aka dora mashi. To su Turawa in sun zo sai su jumlace su gami, domin ba su bambanta hukuncin wace mace ce ake zance, kowane namiji ne ake zance, kowane haƙƙi ne ake zance. To sai a cakule su. Shi yasa yanzu misali idan muka duba zuwa sallah a masallaci, sai aka ce maza su za su ji. Saboda mi? Saboda mace an hankalta mata ita a matsayinta ta al'aura, ba a wajabta mata zuwa ba. Ko ba haka ba? In ma za ta je, an ba ta dama, amma an ka ce kar ta sa turare, kuma ta sa sutura, kuma kar ta je tsakiyar hanya, kuma kar ta je da wata mummunan niyya tana son ta biya waɗansu wurare waɗanda ba su dace ba. To kaga ashe nan akwai hikima ta musulunci da an ka bambanta tsakanin maza da mata. An gane ko? To sannan kuma misali, gado, aka ce namiji yana da kaso biyu, mace tana da kaso ɗaya. Akwai wani malami ya na ƙasar Jazair ya gabatar da bincike a Rabitatul Alamul Islami akan inda ma mace take ɗaukar kaso biyu, namiji ya ɗauki kashi guda, da inda namiji yake ɗaukar kashi biyu, mace ta ɗauki guda. Ashe wannan akwai lokacin da mace ma za ta isa mun kaso biyu a cikin shari'a, namiji ya ɗauki guda. Duk da yake in ba su zo daidai ba ne ake zancen wannan. Ina fata an fahimce ni. Kamar in matsayin su ɗaya ne a gado, namiji shike ɗauka biyu, mace ta ɗauki guda. Amma wani lokaci mace tana sama sai ta ɗauki biyu, namiji sai ya ɗauki guda, wanda a ƙasa gare ta. Misali, a wani lokaci tana kasancewa haka. To, akwai lokacin da kuma gadon da mace take samu yafi na namiji. To, amma da yake sun zo da abin a jumlace, kaga mutum ba zai iya fahimta ba. Sannan sai malamai suka ce, menene ma a tahima ko da cikin ko ina namiji zai ɗauki biyu, mace ta ɗauki ɗaya, muƙaddarta a haka. Duk da ba haka ba ne. Yanzu, namiji da mace wa ke ɗaukar nauyin wani a musulunci? Kaga a Turai auren da aka yi society ce, ka kawo mace ta kawo a gina gida, ka kawo ta kawo a haɗa dukiyar ku, ku rinka cin abinci tare da komai. A ƙasar India mata su ke kai ma maza sadaki. To kaga a musulunci namiji shi ke kai mace sadaki ko da ta fi shi doki dukiya su dubu. Wa ke ɗaukar nauyin gida? Namiji shi ke ɗaukar nauyin gidansa. Idan mace tana da miliyon ɗari, mutum na da miliyon ɗaya, nawa za a ci? Idan mutumin ƙauye na, matarsa tana da saniya goma, yana da gona guda, idan aka yi noma, nawa za a ci? Nashi za a ci. To kaga ashe shi namiji shi ke kula da ɗaukan nauyi nami na gida. To shi yasa ko da an ba shi kashi biyu, an ba mace kashi ɗaya, ita yanzu za a kawo mata sadaki a aure ta, shi ko zai kai sadaki yayi aure? To saboda shari'a ta hankalta ma namiji yana da nauyi da a kansa, shi yasa sai shari'a ta ce to shi a bashi kaso biyu saboda ya gudanar da rayuwarsa. Amma su Turawa suna son a nuna mace a bata iri ɗaya da na abinga, saboda suna son mata su injayi maza a Afirka, shi yasa suke cewa a basu shanu, a basu kaza, saboda a ƙarshe ya zamanto al'amarin ya koma hannun mata. An gane ko? To kaga wannan ɗaya daga cikin mas'aloli kenan. Ya kamata kuma mu gane tun cikin asalin halitta ta mace da ta namiji ba ɗaya bace. Ita mace asalin ta ma sai da aka halicci namiji, sannan aka halicci mi, sannan aka halicci mace, wani sashi ce kenan. Asalin kasancewar ta ma ita tabi'a ce lil rajul, tana biya ne gare shi. Sannan namiji galibi shi an bashi ƙarfin zuciya, ita kuma mace an bata tausayi. Shi yasa tarbiya ta gida idan uwa da uba sun ka zamanto duk masu sakaci ne sai ya rasu lalaci idan suka zamanto duk masu tsanani ne sai ya rasu lalaci amma asali namiji shike da tsanantawa saboda in an kai sai an yi aiki da doka sai shi ita kuma ce ita ke da tausayi shi yasa yaro lokacin da yana da karami yana karami zuwa shekara 7 yana bukatar mahaifiyarsa daga lokacin da ya wuce 7 to yana bukatar mahaifinsa domin lokacin yana yaro yana bukatar tausayi ne amma in din fara girma to dole sai an yi tsaye wajen tarbiyantar da shi amma wani lokacin ana samun mahaifiya ita ce tafi tsanani akan mahaifi kuma wannan kadan ne ba abu ne mai yawa ba to yanzu idan muka kalli asalin halittar mace da rauni ba dai take da namiji ba to shi yasa waɗanda ke cewa musulunci ya hana mace ta yi aikin gwamnati musulunci ya hana mace ta ya hana mata haƙoƙinsu ya hana mace ta yi karatu to kaga waɗannan duk abubuwa ne suke yi na hatsari na farko bayyuwa duk mata su yi aiki yadda duk maza ba su suke samun aikin gwamnati ba ko duk waɗanda suke karatu ba suke ba su bayyuwa su samu aikin gwamnati na ɗaya kenan na biyu abin da ya kamata mu gane su mata idan ana zancen su sai an yi zancen mata an ba su mace kowane irin matsayi gare ta musulunci ya ba ta haƙinta idan uwa ce idan tana mata aure mijinta zai kula da ita idan ɗiya ce babanta zai kula da ita idan kuma babu waɗannan tana ƴar uwa babu iyaye ƴan uwanta za su kula da ita ko usurarta ko family dinta ko ba haka ba idan tana kanwa tana da haƙƙi na matsayinta kanwa idan tana mata tana da haƙƙi na kasancewar ta mata idan tana ƴar uwa tana da haƙƙi na kasancewar ta ƴar uwa cikin family idan tana musulma as-sultanu waliyyu man la waliyya lahu shugaba na musulmi shi zai kula da ita to wai matan da ake son a nemo ma haƙƙin su cikin waɗanga wanne ne ake cewa musulunci bai wasu haƙƙin su ba kowace musulunci ya ba tana ta haƙƙi duk matsayin da mace take da shi tana da haƙƙinta amma wace mace ce suke nema ƴar duniya wadda ita ba ta da uwa ba ta da uba to wannan ita kuma ta su ci sai su je su nemo mata haƙƙinta ina fata an fahimce ni ko ba haka ba mace da tafi karfin babanta tafi karfin al'umma tafi karfin mijinta tafi karfin ƴan uwanta tafi karfin family kinta to wannan ita ce turawa suke nema sai su je su nemo mata haƙƙinta amma musulunci ya kula da mace a kowane haƙƙi nata to sai mu zo wajen wannan mas'ala tana da muhimmanci wajen tantance mas'ala musulunci bai hana mata su yi karatu ba amma akwai sharuɗa idan za a fita a sa hijabi na biyu ya zamanto ilimi ne wanda zai kai al'umma gaba ko na addini ko na boko ba ilimin da za a je a koyo waƙe-waƙe ba a zaka a ƙara tambadewa ko ba haka ba to ka gani waɗanda ke cewa musulunci ya hana mace ta karatu a musulunci bai hana mace ta karatu ba musulunci ya yarda da mata su yi karatu sannan misali aiki musulunci ya yarda da mace ta yi aiki ko aikin gwamnati ne amma da sharadi na farko ya zamanto aiki ne wanda ya dace da ɗabi'arta kaga mace ta yi da ko ai shirmina mace ta yi da ko ai shirmina mace ta je ta yi yaƙi a matsayinta na soja ko America da suke ɗaukar sojoji da sauran ƙasashen turawa ai ba suna ɗaukar suna ba a matsayin sojoji mata ne ake kai mu sojoji waɗanda za su yi amfani da su saboda kar su je su yi fyaɗe wani lokaci baka taba jin an ce ba an kashe sojojin America a ƙasar Afghanistan an kashe mace sai da kaji an ce an kashe namiji to ya an kai su matan ba su fita wajen yaƙi ana aje su ne saboda amfani da su to sannan aikin nan ya dace da ɗabi'arta yanzu misali ku kun yi karatu a Saudiya idan mata suka je aikin haji suka sauka a airport wa zai caje su
mata
ƴan uwansu to kaga ashe ya halatta mace ta yi aikin police amma ya zamanto ƴan uwanta mata tunda bai dace a sa ƙato ba ya lalabi mace kuma bai dace a sa mace ba ta lalabi ƙato kaga mi mace da mace to kaga ashe aikin gwamnati musulunci bai hana shi ba ga mace amma da sharuɗa ya zamanto ya dace da ɗabi'arta sannan ya zamanto aikin nan ba za a fita da kama ba yanzu kaga kamar police na airport wanda za a keɓe mata su yi binciken mata ya halatta ko police wanda mace idan ana buƙatar a shiga cikin gida a taho da wata mace mace kamata ta yi ƴar uwarta ko ba haka ba amma yanzu mace ta yi aikin police wanda ake daga hannu irin wanga ruce ake ce mai komi to kaga yanzu mace ta sa wannan yassancin ta ɗar mai cikin ta ɗam ta sako duwawu tana ɗaga hannu haka tana ɗaga hannu haka kaga wannan ya saba ma ɗabi'ar mace kuma gashi ya sa ta tafarrush to don haka masu tattauna kan wannan mas'aloli su yi hattara saboda ta nan na ake son su faɗi wani abu ma wanda sun cutar da musulunci ba su gane ba sai a yi dariya dama da musulunci ya ce kaza sai a ce to ai kaza 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 an kace Allah subhanahu wa ta'ala shi mu na tsari mu je zuwa ga kenan wato ma'ana in muka duba in kaga musulunci ya ce ya rarraba tsakanin namiji da mace akwai dalili in kaga kuma ya hada akwai abin da ya ce da namiji da mace duk kaina namiji na sallah namiji na zakka namiji na aikin haji namiji na azumi mace na sallah in tana haila kuma sai an ka dauke mata saboda an gane ita tana haila shi bai haila zakka mace in tana da dukiya tana zakka yadda namiji yake zakka azumi in tana haila aka ce ta bari ta ramka saboda an hankalta ma tana cikin wani rauni shi ko namiji bai haila sai aka dauke mishi sai in yana da uzuri ko na balaguro ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni aikin haji maza na zuwa mata na zuwa tare da sharuɗa to amma da yake wannan mas'ala yakin kawai an dauke ta kan ga sai ka iska kullun za a zubo mutum a ce ai musulunci ya ce kaza ai musulunci ya ce kaza marmakon ka kalli yadda shari'a ta rarrabe inda ta hada su ton hadu inda tace maza kawai inda tace mata kawai mata kawai amma ba su hankalta ba saboda suna son su yake mu Allah kai mu nutsari wallahi ta'ala a'lam na'am
eh gaban mu tagaba mallam menene manhuwa ta addini game da abin da ya shafi kissoshi na alqur'ani
to alqissa shine ba da labari amma asalin sa a larabci tatabbu'u shay'i bin diddigin abu fartadda ala atharihima qasasa inji Allah sai suka dawo suna bin diddigin gurabun sawun su to an ka ce alqissas jam'i ne na qissa in an ka ce alqasas kuma ana nufin bada labari ismul masdar ne ko kuma masdar a wajen wadansu malamai an gane ko to me yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labari kidan menene maqsad manufa ta ba mu labari Allah wato in an ce alqissa a istilah shine akhbarul umam as-salifa allati dhakaraha Allah fi alqur'an al-karim li hikamin labaran da Allah ya ba mu na mutanen da suka gabata saboda dalilai to menene dalilai Allah ya fade su daga cikin alqur'ani bari mu bada su a gurguje na farko Allah ya faɗa ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana bashi labari don a tabbatar da zuciyar shi Allah ya ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak muna baka labarin wato annabawa da suka gabata dan abinda zai tabbatar da zuciyarka ashe in ka samu labarin cewa waɗansu sun karyatar da annabawa waɗanda suke da ƙarfi da dukiya da mi ba su kai labari ba to kai ma ka san waɗanda suka karyata ka ba su kai labari ba haka ku musulmi ku gane cewa duk ƙarfin da turawa suke da shi na duniya a yanzu tunda sun karyata alqur'ani mutukun wanda bai tuba ba to Allah subhanahu wataala yafi ƙarfin sa kuma zai iya rugusar da shi ina fata an fahimce sannan kuma Allah ya ce ana dauka izina laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin labaran su nan wato an ce qasasihim shi yasa muka ce labari duk da kishi alqasas muka ce labari ne amma saboda an yi idafa sai muka maida shi jam'i a cikin labarin su inda zamu fassara shi da Hausa kai tsaye amma a cikin labaran su akwai dauka izina ma'ana yadda suka yi gogormaya kenan yanzu dan kaga wani ya ci mutuncin ka ko ya shirya maka wani makirci Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa laqad istuhzi'a bi rusul min qablik an yi izgili da annabawan da suka gabace ka ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik ba komai ake fada ma ba sai abinda aka fada ma annabawa kenan kakkai mamaki ba gare ka farau ba balle gare ka karau ina fata ana fahimta ta ashe akwai dalilin da yasa Allah yake kawo labarai shi yasa Allah ce ma kana hadithan yuftara ba labari wanda ake kirawa ba irin wanga ko qissa adabiyya wanda take ghaira waqi'iyya ghaira mustawha min alwaqi' wanda ba daga waqi'i an ka cira to ta ba wani ne tsaye tunanin halin mutane ya rubuta to kaga ashe Allah yana ba mu labarai akwai wato hikimomi da dama wanda kuma idan muka duba wato mu dauki wa'azi mutane na gari mu koyi da su waɗanda ba na gari ba mu watsar da wato al'amarin su dan ba za a kai labari ba mai so ya koma cikin at-tahrir wa at-tanwir na Ibn Ashur a cikin muqaddimat at-tafsir ya kawo babi musamman na qissoshi wato na larabawa hadda janibul balagha ya kawo saboda nuna gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin da ya bada wannan labari Allah ya ce ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha daga ciki kuma akwai nazm na al-qur'ani da yadda abin ya tsaru kuma aka bada labarin yadda wani ba zai iya kawo shi ba wanda yake nuna tabbatar annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wallahu a'lam
sai abu na gaba shine abun da ya shahi manhuwa ta addini da kuma ta'ziri
na'am to at-ta'zir yana da ma'ana biyu a larabci ta'zir ba da zalum bane da zayun ne in an ka ce ta'zir sun ka ce fil lugha يعني التوقير او التاديب ان انك تي التعذير وني لوكاتي ينا نوفين غيرماماوا وني لوكاتي كوما ينا نوهي لدبتروا شي يسا الله سبحانه وتعالى تي لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم كوكا واتو قرففاسو an gane ko wa azzartumuhum kuka karfafa su kuka taimake su kuka girmama su sannan ya inna arsalna wato li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ku girmama shi ko kuma ku taimake shi an gane ko sannan kuma tana zakkowar mana at-ta'dib wato ladabtarwa to wannan ladabtarwa shine abinda ake nufi a cikin shari'a ana kawo at-ta'zirat misali wanda yayi zina wato abinda ake nufi da at-ta'zir suke cewa a cikin shari'a wato huwa al-iqab wato al-iqab alladhi wato kullu haddin fi ma'siyatin kullu ma'siyatin wato an gane ko la hadda fiha wala kaffara dukkan sabon da mutun ya aikata shari'a bata ce ga bulolin da za a yi ko ga hukuncin da za a yi masa kuma bata ce shine da kaffara ba to shi ake kira ta'zir sai alƙali ya zauna ya duba ya ga me ya kamata a yi mishi to wannan shi ake kira ta'zir to me yasa shari'a ta ce ayi ta'zir to dalili saboda kare mutuncin mutane domin idan yaro ne mai shekara 15 bai balaga ba misali ko 13 ko 12 yayi wata banna to da a bar shi sai alƙali ya sa a yi masa wadansu ƴan buloli saboda wannan zai iya kange shi tun shi na yaro kafin ya girma to kaga in babban mutum ne kuma in an kai masa haka tunda yanzu misali aka ce walladhina yarmuna almuhsanat wadanda suke jefar almuhsanat kama min mata to idan ka roce mutum yace mama zinaciya to alƙali zai isa a yi masa ta'ziri ba za a yi masa haddi ba saboda qur'ani yace almuhsanat sai kaman mammaci amma idan wanda ba kaman mammaci an san ta ba zinaciya ce sai a yi masa wani hukunci wanda ya dace da shi domin bai dace ba ya ci gaba da yin wannan dan kar ya zamanto ya bude kofa na a ci mutuncin su tana yiwa wannan zai sa ba za su dawo ba ina fata an fahimci ni to kaga wato shari'a tana da maksar ta sa ayi ta'ziri shine a kange banna a cikin al'umma wallahi ta'ala a'lam
to wato mallan wannan ta'ziri ya kamata a ce duk wanda ya samu wani wanda ya yi wani laihishi ko kuma akwai wanda ya kamata a ce
shi wanda zai yi ai hukuma bai yiwa kwashi makan hukunci an ka ce kwashi makan hukunci ai an yi banna daukar doka a hannu wannan ai ba zai yiwa ba ga al'umma ai yana daga cikin abin da ya bata mu da al'amura maimakon abu hukuma ya kamata a kaima ta yi maganin abu sai aje kawai a kaima mutane su za su dauki doka a hannunsu abin sai ya zo ya cakule muna
jazakumullahu khaira
amin wa iyyakum
mallan sai abin da ya shahi manhuwa ta addini da kuma
a'dad adadi to adadin nan kala biyu ne akwai adadin da hankali bai gano shi akwai adadin da hankali na gano shi a cikin shari'a yanzu misali sallar azhar raka'a nawa muke yi
raka'a hudu
to sallar al'asr fa
hudu
da zan sallar magriba
uku
sallar isha'i
hudu
sallar subahin
guda biyu
to mine ya hankali zai gane mi biyarsa an ka ce wanga kaza kaga hankali bai zai gane wannan ba amma misali wajen idda sai Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wadanda mata da an ka saki wadanda suna haila to za su yi jini uku ko tsarki uku to sai malamai suka ce dalilai cikin dalilai saboda in ta yi jini uku ba ta dauke da mi ba ta dauke da ciki ashe wannan adadin da shari'a ta hankalta ma saboda kare dangantaka kai ya zamanto an saki mace ta tafi da ciki domin wani bi sai ta tafi da ciki ta boye shi saboda tana jin haushin wanda ya sake ta kaga sai aka shar'anta wannan idda shi yasa ma Allah ya ce kar su boye abin da ke cikin abin nan wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna bai halitta gare su ba su boye abin da ke cikin mahaifin nan su ashe shari'a tana hankalta ma wato adadi wani lokaci kuma ba ta hankalta mishi kaga cikin raka'o'in sallah ba ta hankalta mishi wadan ba a tambaye ba a baka dalilin da yasa ba amma shi wannan idan ka kalla da hankalinka zaka gane akwai dalilin da yasa wato shari'a ko manufar da ta sa shari'a ta tabbatar da wannan wallahi ta'ala a'lam na'am
sai abu na gaba muna gani so da yawa Allah madaukakin sarki yana buga misallai da wayansu mutane ko kuma wayansu abubuwa domin mu dauki izina
na'am
to menene manufa ta addini game da
wadannan misallai to al-misal da larabci yana nufin ash-shabih abinda yake da kama al-mathil ash-shabih abinda yake kama da wani abu ko kuma al-misal daga al-masal ne shine wato hikma ta magana wadda ake kawowa an gane ko shine da ma'anoni daban-daban amma al-qur'ani ya buga misallai da dama ya kawo misallai da dama to amma sai Allah ya fadi dalilan da yasa ya buga misallai wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gani mun manta cikin mas'ala ta adadi da lokuta me yasa shari'a take haddada lokuta duk ibadar da kaji an ci an haddade mata lokaci to akwai hikima wata ibada an haddade mata lokaci azhar tana da lokacin ta in ya wuce shikenan la'asar to akwai hikima da ta sa a ce ayi ko ka gane ko baka gane ba don Allah hakimun na ina fata an fahimce ni amma sallar nafila sai an ka bar baka ita in ba lokacin da an kana ka ba an ka ce ka yi ta saboda me saboda ita ba a hankalta ma lokacin ta ba duk lokacin da ka yi ta karin lada ne ina fata an fahimce ni to shi kuma almasal mun ka ce alqur'ani ya buga misalai da dama to amma abin da muke so mu kai gare shi menene alakar sa da manufofi sai Allah ya ce law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Allah ya ce muna buga misalai ne ga mutane la'allahum yatafakkaruna don su yi tunani ashe yana daga cikin dalilin da yasa ake samun buga ma mutum misali don yayi tunani kafirrai sun karyatar da annabawa ba su kai labari ba to misalin kafirran yanzu su ma in sun karyatar da annabawa ba za su kai labari ba magana ta rage ta kare sannan kuma Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alimun muna buga misallai ga mutane ba kowa ki gane ce mai sani ashe Allah ya buga misallai ne ga masu tunani su tsaya waɗanda Allah ya ba sani su za su iya ganewa don su bayyana ma mutane mai rabon ganewa ya gane wanda bai da rabon ganewa ba zai gane ba Allah yana buga misallai don ya bayyana masu imani da kafirai idan Allah ya buga misali da sabro ko Allah ya buga misali da kenkes da kuji ko Allah ya buga misali da gizu-gizu mai imani sai ya sallama wanda bai da imani sai ya tsaya shine cewa Allah me yasa yake kaza 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 sai Allah ya bambanta mai imani wanda bai da imani inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kaga Allah ba zai ji kunya buga misali ba da sauro ko abinda asaman sauro ko abinda bai kai sauro ba ko ko abinda ke saman sauron shi kanshi tunda fassara guda uku malamai suka yi to kaga ashe akwai hikima da tasa Allah yake buga misalai kuma ya fadi sashi daga cikin su kuma mun kawo sashi daga cikin su wallahu a'lam
eh malam mun sani a addini namu na musulunci muna da rukunai
na'am
wanda suke guda biyar to akwai manhoji wanda suke sun kebanta da wayannan rukunai
na'am
game da wayannan rukunai
na'am
menene manhoja ta addini
aha
game da wayannan rukunai
na addinin musulunci
kamar sallah kamar zakka kamar azumi kamar haji
to bari mu dauki sallah sallah da an ka shar'anta ta an shar'anta ta saboda abubuwa da dama amma a gurguje saboda lokaci Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi cin nasara bis-sabri da hakuri was-salati da sallah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo hadisi cikin sunna ibn majah idha hazabahu amrun qama ila as-salah idan kawai wani al'amari ya wuyata gare shi ko ya ji wani damuwa sai je yi sallah sannan Allah ya ce ma annabi Musa wa aqimi as-salata li dhikri ka tsaya da sallah don saboda tunawa da ni malamai suka ce sallah tana sa wayar da Allah wa kana ya'muru ahlihi bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya Allah ya yarda da shi inda ko bai yin sallah Allah ba zai yarda da shi ba sallah ma tana sa a samu arziki in an yi ta irin yadda Allah ya ce wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk sallah ingantatta in an yi ta da rukunanta don Allah an bi dokokin Allah tana hana sabo Allah innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar na'am to kaga wadannan suna daga cikin maqasid da suka sa aka ce ayi sallah manufofi kenan na'am
sai abinda ya shahi maqasid manhojina sai abinda ya shahi zakka
to
ta menene manhoja ta addini na musulunci game da abinda ya shahi zakka
to ita zakka tana da janibi biyu akwai janibi na Allah akwai janibi na bayi akwai manufofi da dama da suka sa ayi zakka misali daga ciki Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karba daga cikin dukiyarsu nan malamai suka ce zakka ake nufi sadaqatan nan ba annabi sadaka irin ta yau da gobe ba zakka tutahhiruhum wanda za ta tsarkake su ashe daga cikin dalilan zakka za ta tsarkake maka rayuwarka da garewa wa tuzakkihim kuma za ta wato in mun ce tsarkakewa ma'ana za ta tsarkake su wa tuzakkihim biha tunda at-tahara da at-tazkiya duka dai ma'anar su ta tsarkaka ne amma ma'ana tana nufin za ta tsarkake su sannan kuma za ta tsarkake zukatan su kuma za ta tsarkake su wajen al'umma domin mutum mai dukiyar da bai ba da zakka kaga za a tuhumce shi to sannan za ta sa kauna tsakankanin mutane ina fata ana fahimta ta za ta sa kauna tsakankanin mutane talaka ya san da mai kuɗi ya kula da shi ko ba haka ba to kaga in babu zakka babu taimako ai shike yasa wa talakawa suna fatan ma ƙasa gaba ɗaya ta ruguje a shiga cikin munana abubuwa dan haka dai zakka tana taimakawa wato akwai haƙi na Allah zaka samu tsarkaka daga munanan ɗabi'o'i na ruwa kuma zaka samu taimakawa bayan Allah wanda kuma shi zai sawar addinin musulunci ya ci gaba kuma mu so junanmu
Allah ya saka malam da alkhairi amma malami za ku ce game da wa'anda suna da hali suna da kuɗi idan lokacin zakka yayi sai su yi dubara suna ganin cewa suna yi ma Allah madaukakin sarki dubara
wayo
suna yi mai wayo wajen hidda wani dan sashi kadan domin a ce suna hidda zakka amma ba wai asalin zakkar ba haƙi na Allah suke
cewa aikin su yayi kama da aikin munafikai waɗanda suke ganin suna iya yaudarar Allah ai duk mutumin da yake ganin kama Allah bai san da shi ba ko bai san niyyar shi ba ko bai san abin da yake yi ba to koda musulmi ne aikin da yake yi aiki ne na munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna kokarin yaudarar Allah suna ganin kama sun yaudare Allah shi ko Allah ba a yaudarar sa Allah kai mu tsari
amin amin Allah ya saka alkhairi mallan to sai ya cancanta akwai mabukata ga wuri mutun shi da zakata shi tura ta can wani wuri
to wannan mas'ala malamai sun ce in dai waɗancan mabukatan misali ya zamanto nan yana da ya bayar da abu mai yawa to ba laifin ya akwai wanda suke da bukata kwarai ana iya akai musu amma in ya zamanto nan mabukatan suna da yawa kuma abin bai da yawa to a rabe musu wallahu a'lam
jazakumullahu khaira sai abin da ya shahi manufa ta addini game da azumi
to azumi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda kuka yi imani an wajabta muku yan azumi kuma yadda an kawajabta mutanen da suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku samu takawa ita ko takawa da ka same ta ka samu alkhairin duniya da lahira don da ita ake shiga aljanna kuma da ka samu takawa duk matsalar da ka shiga Allah zai fitar da kai wa man yattaqillaha wato yaj'al lahu makhraja wanda ya samu takawa kuma zai samu saukin al'amura wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya samu takawa Allah zai bashi ilimi mai kyau ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al 'azim wanda ya samu takawa zai shiga aljanna tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya ina ganin ai ko wadannan muka fada ai ina ganin su isa wallahu a'lam
jazakumullahu khaira mallan sai abin da ya shahi haji mun sani haji yana da lokaci sannan kuma bayan haka nan ibada ce wadda mutane da dama daga kasashe na duniya daban-daban suke haduwa to menene manufa ta addini na musulunci game da wannan aiki na haji
to alqur'ani ya fadi fa'ida kalima wadda ta hade duk abin da za a samu a cikin suratul hajj Allah ce wa adhim fi nasi bil hajj kai kira kinan da haji ya tu ka rijalan za su zo maka rijalan ta kasa nan rijalan ba ana nufin mazaje ba ga wanda sun ka ce rijalan ana nufin mazaje kinan babu hajjin mata rijalan jam'i na arrajil mutumin da ke tafiya kasa wa ala kulli damirin za su zo maka akan dukkan abin da yake mai dan falallen ciki inji malaman zauri kinan abin da yake wato ana daura masa igiya kinan misali koko wanda ya koshi ko kuma wanda tafiya ta sa ya cikin shi har ya dan ya samu rama ya tina min kulli fajjin amiq za su maka da kowane bagire mai nisa ko wace hanya mai nisa sai Allah ce li yashhadu manafi'a lahum dan su halarci amfanin su to kalma ta amfani malamai sun ka ce ta shafi amfanin duniya da amfanin lahira kaga ana kasuwanci laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum daga ciki za a cika rukunin musulunci guda biyar domin yana daga cikin rukunin musulunci guda biyar daga ciki musulmi za su ga karfin musulunci za su tattauna malamai su tattauna da malamai a ƙara ma juna sani wani musulmin wata ƙasa zai hadu da wani musulmi wata ƙasa ko wani ya fada ma wani muskilar ƙasar sa ko matsalar ƙasar sa sai ya fada mai yadda zai yi warware ta za a iya misali a hadu can a san juna sai a kulla alaka wanda za ku iya waya da juna daga lokaci zuwa lokaci yana ƙara damkon zumunci da ilimi tsakankanin musulmai to kaga ashe aikin haji ba abu bane wanda yake munafai din shi suna ɗan kadan ne an gane ko abu ne wanda yana da makasid da shari'a ta ce ayi kuma taron musulmi wannan yana ba turawa tsoro da kafirai shi yasa kake ganin ana ta kokarin yadda za a yi a hana wannan taron don duniya babu taro irin wannan jama'a su taro irin aikin haji amma sai mutun ya taka ka amma kai zaka bashi hakuri banda aikin haji da duniya ba ta bayan irin wannan ba kuma taro ne wanda yake nuna tuna ma mutane da kiyama taro ne wanda mutane suna da sutura iri daya wani bai nuna yafi wani taro ne wanda ya nuna za a tashi gaban Allah ga kuma talbiya sheda ta tauhidi zaka ji mutane suna amsa ma Allah subhanahu wataala kiran sa almuhimmu dai akwai hikimomi daban-daban da Allah subhanahu wataala ya sa akai aikin haji wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka malan da alkhairi sai malan abin da shahi wa ensu manhohi na addini na musulunci na shari'a
na'am
game da abin da ya shahi kamar ta'addud az-zawjat
na'am
da kuma kawabauta arifu da sauran su
to wadannan masaloli su ma saboda alakar su da zamani ya kamata mu dan tabo su na farko ar-riqu in an ce ar-riqu ana nufin al-ubudiyya bauta amma a shari'a malamai suka ci abinda ake nuhi da wato ar-riqu shine wato ajzun hukmiyun yaqumu 'ala al-insan an gane ko ajzun hukmiyun yaqumu ala al-insan bisababil kufr, shine kasawa ce amma ta hukumci, ba ana nufin kasawa ta jiki ba, ta hukumci wadda ta tabbata akan dan adam bisababil kufri, saboda ya kafirci. To nan sai mun tattabo masaloli, me yasa musulunci ya yarda da amai da mutum dan adam bawa? Sai malamai suka ce Allah ya halicci mutane don su bauta mishi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sai don su bauta mini. To in ka ki bauta ma Allah, to sai Allah mai da ka karkashin wani, ka kaskanta ka bauta ma wani dan adam irin ka, in dai an kama ka wajen yaki. To sai wadansu suka ce to in haka nan ne, ai in mutum yan musulunta, to me yasa mutum shi na bawa in yan musulunta ba a mai da shi da? Sai malamai suka ce wato abinda ake son a ce alhaqu as-sabiq la yarfa'uhu alhaqu, an gane ko al-lahiq, idan akwai haƙi wanda ya tabbata, to haƙi in yazo na baya bai tunkuɗe shi, tunda Allah ya baka damar ka mallake shi, to doli sai da wani haƙi kuma za a karɓa shi gare ka. Sai kuma masu suka cikin wannan al'amari sai suna cewa to in haka nan ne, me yasa musulunci ya yarda bauta? An gane ko yazo yayi yaki mutane, sai aka ce musu a'a, musulunci bai ce a yaki mutane ba, sai an gabatar da musulunci a gare su, kuma ba a ce a yake su ba don saboda su shiga musulunci, a'a, so bar wanda ke niyyar shiga, don gwamnati tana iya hana mutane su shiga musulunci, amma an ka rushe ta, wanda ga niyyar shiga ya shiga, wanda bai da niyyar shiga ya tabbata akan kafircin shi, don ba a shiga addini ko an tura ka ka shiga da karfi, tana yiwa ƙarya ce domin baka shiga ba. To sannan malamai suke cewa ai kuma musulunci ya ce mutum bawa ana iya bashi mukataba ko a yantar da shi, ko ai a mai da shi mudabbari, kace inna mutu ka zanda, ko kuma a'a ai mukataba ka rinka kawo kuɗi daga lokaci zuwa lokaci ka zanda. Kina kaga ashe musulunci ba bautar shi kaso ba, amma yana bin matakan da za a rabu bayan mutum ya zambawa. To amma a gurguje anan abinda muke so mu ce turawa, su da suke zancen bauta da yakin musulunci, yau kasashen Afrika da kasashen Larabawa, yi waɗannan kasashen na Turai sun zo sun bautar da mu, sun kashe mutane, kuma har yanzu suna ɗanɗana muna azaba, suna sata arzikinmu. Ku da kuke yin wannan ɓarna, har da ku zaku na suka addinin musulunci, ku sace dukiyar mutane, ku kashe musu mutane, ku ɗauke masu ƙarfi, ku kai su yi muku aiki, yanzu kuma ku tsace masu iliminsu, ku kai su suna gina muku ƙasashenku, yanzu kuma ku tokora mutane zancen bauta, in ba ƙarya Bature ba. Allah kai mulu tsari. Abu na gaba sai abin da ya shafi kafa shugabanni. An kafa shugaba a musulunci, me yasa musulunci yarda da shugaba? Tun daga Annabi Adam aka samu khalifa. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dalili khalifa shine wanda za a tafi ayi aiki karkashin shi. Mutane idan suka zama a tarwatse, kaga abin bai da amfani. Ko ba haka bane? Sha'ir yace la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum sadu. Mutane al'amarin su ba zai yi kyau ba su zama haka tarwatse, ba su da shugaba, kuma ba su da shugabanni in dai har jahili ne suke jagorantar su. Eh, an ce jahili ba ana nufin ba a jahilin addinin musulunci kamar wanda bai da ilimi mai yawa na addini, a'a, ba dole bane, a'a, idan ya zamanto dai musulmi ne, yana da ilimin sana addini gurgudo, babu matsala, duk wata matsala in tatta so sai ya nemi mallamai. Amma idan ya zamanto bai neman mallamai, to nan ne ake cewa mulkin jahilci ne yake yi. Ina fata an fahimce ni, malamai kuma na masu jin tsoron Allah, masu faɗin abinda Allah ya ce ba tare da sun hankalta misalar ba ko abinda ya kama da haka, ko tsoron gidan kasu. To idan muka dubi wannan, an tabbatar da shugaba ne don saboda ta ƙarƙashin shi za a yin aikin Allah, a yi jihadi, in babu shugaba babu zancen jihadi. Ta fuskar shugaba kuma za a samu tauhidul kalima, maganar musulmi ta zamanto ɗaya. Tunda in babu shugaba kowa ra'ayin shi zai kawo, amma an kace akwai shugaba, in dai ba ya saba manasi sarihi ba, kaga an samu abin da zai hada musulmi su yi aiki. To kaga a ce shari'a bata zo ba, kuma in akwai shugaba nan ne za a samu, in wani ya zalunci wani a ce to kai wane baka da gaskiya ka bashi haƙin shi. Allah ya ce Annabi Dawud, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq. Dawud mun sanya ka khalifa, to daga cikin dalilan da yasa Allah ya sanya shi khalifa, fahkum bainan nas bil haqq, kai hukunci tsakankanin mutane bil haqq, da gaskiya. Ashe suna daga cikin dalilan da yasa ake kawo shugaba yayi hukunci tsakankanin mutane da gaskiya. To kaga waɗanga abubuwa duka suna daga cikin manufofi na shari'a ta addinin musulunci. Sai abu na ƙarshe, saboda lokacin mu ya matso, qadiyya ita ma wanda yanzu Turawa suna yawan zancen ta ta'addudu zawjat, an ce namiji ya mace ɗaya, biyu, uku, huɗu a musulunci, amma kuma su mata ba a ba su wannan dama ba. To kaga na farko abin da ya kamata mu gane, baban zata ta sa akai wannan ba, shine cewa idan muka duba mace guda idan ta yi rashin lafiyan nan kuma mai muni shanyewar jiki, kuma sai aka ce namiji bai da izinin ƙarawa, to ko ya sake ta ya maida ta gidansu cikin iyayenta su kula da ita ya kawo wata ko kuma ya ƙara wata kuma ya rike ta ya mutunta ta wanne ne yafi ya rike ta ya mutunta ta ko shine abin da shari'a ta yarda da shi ko tafiso to kuma abu na gaba misali ana buƙatar a kiyaye da yanzu mace idan aka bata dama ta yi namiji hudu to sai ta dauki ciki ya za a yi a gane dan ko nawa ne daga cikin su kaga akwai matsala kenan nan musulunci ya kalli cewa mace ta ke banta da namiji namiji na iya mace hudu ya dauki nauyin su to sannan idan mace aka ce ta namiji hudu wanne ne zai ci da ta daga cikin su kaga sun kauce ma wannan sannan kuma ana son yawan musulmai yarin jayi yawan mi yawan kafirai idan musulmi suka daina yawan aure kaga ƴan matan da ba su samu aure ba za su je su yi zina za a rinka dauka su ana zuwa da su picnic ana zuwa da su boat ko mu ce night club a rinka rawa da su to ya zamu yi mu ra'ayin musulalaci kaga abu ne wanda bai dace ba a shari'a to sannan kuma daga cikin hikmomin da suka sa aka ce ayi aure shine wato al'iffa iffa a samu abin nan tsarkin al'umma idan ya zaman to zina ta yi wa cikin al'umma ai al'umma ba ta da tsarki to kaga kuma ƴaƴa idan aka same su shaggu wa zai kula da su mace ta koma ita za ta kula da ƴaƴanta kaga har yanzu ba shiga cikin matsala ba domin in an samu uba shine shugaba a cikin gida to kenan kaga akwai maqasid na shi mai aure da ita wadda za a aura akwai da ta shafi family kare ma mace mutuncinta da mutuncin family kinta kuma akwai da ta shafi gwamnati misali idan ya zamanto akwai aure to zaka iske nauyin al'iyaya da mata zai koma ga hannun wa zai koma ga hannun uba amma yanzu idan shege ne sai ka iske gwamnati sai ta yi gidajen SOS wajen daukar abin nan gidajen yaran da aka yar shaggu wadanda ba a san iyayensu ba da abin da ya kama da haka ashe alkhairi ne yin aure a cikin al'umma kuma ta hanyar aure ne ake samun kasancewar ci gaban dan adam bisa ga doron kasa don ya tabbatar da sakon da Allah yake son ya tabbatar idan aka je mutane sun yi karamci kaga akwai matsala to su turawa suna tsoron talauci an fahimce ni akwai Sigmund Freud da ya faɗi cewa ya kamata a rage duniya saboda duniya macewa za ta yi kamar yadda in an sa kaza cikin akurki ko kuku in ta cika kaga babu wuri kenan wai ci tunanin shi duniya za ta cika kamar Allah da ya yi duniya ba zai iya ba mutane wurin da za su zauna ba ko abincin da ake nomawa Thomas Malthus ne ya kawo wannan magana na dan kasar Ingila wani fada na toci yake cewa abincin da ake noma ba zai ishi mutane ba ya zai Allah ya halitta mutane kuma hana musu abincin da za su ci wannan ba gaskiya bane to turawa suna son wannan ne saboda adadin musulmi ya ragu mu ba mu tsoron talauci muna yin mata su kuma can da guda ko biyu sun ishe ka saboda ba za ka iya daukar nauyin su ba to kaga adadin musulmi na ta karuwa kuma muna da matasa su ko tsofaffi sun fi yawa to hanyoyi ne suke bi arzikin kasashen mu kuma namu ne mu za mu ci shi su ko su suke son su ci wannan arzikin shi sa ba sa son buyi yawa sannan ba sa son da suka mallake mu idan muka yi yawa mutanen mu na zuwa kasashen su suna hijira suna sata arzikin mu kenan za su je can su auri turawa su haihu kenan bakaki za su waita a cikin kasashen su duka waɗannan abubuwa an boye su idan mutane suka yi yawa to ba zai yiwuwa ba a sace arzikin kasa a zauna lafiya dole mutane da bukatar arzikin su to kaga dole na ya zama to su turawa ba za su samu ba waɗansu ƴan amshin sata daga cikin shugabannin nan kasashen Afrika da kuma na kasashen musulmi ba za su daman satar dukiyar ba dole za a bar ma ƴan ƙasa dukiyar su to shi yasa kullun turawa suke talɗewa bayan wannan ba za mu iya daukar nauyin al'ummar mu ba alhali suke diba arzikin mu su yi amfani da shi suke sace ma'ilimtan mu su kai su can bayan sun sace iyayen mu da kakakinin mu waɗanda suka yi musu aiki sun sace mata sun je can sun yi musu zina sun yi zina da su sun je kuma sun dauki maza sun yi musu ginin kasashen su duka wannan abin sun boye shi saboda akwai abin da aka boye wanda ba a son mutane su gane shi wato arzikin al'umma nata ne amma wanda ke son ya ci da waɗanda yake son ya hada kai da su waɗanda yake son su jagoranci kasashen mu da su ne ake son a mace a ce haihuwa ta yawa wanda shi yake buga maka kuɗi kuma ya sai kaya gare ka sannan kuma abin da ya ga dama zai baka kuma dukiyarka baka da izinin ka aje ta shi zai aje maka ita kuma shi zai nuna maka yadda zaka tafiyar da ilimin kasarka kuma ya baka kuɗin da zaka biyan ma'aikatanka kenan shike kula da arzikinka gaba daya to wannan tana daga cikin bannar da su turawa suka aje to sannan abu na ƙarshe da ake zancin ta'addudul zawjat mas'ala ce mai muhimmanci mu kai mata ɗaya biyu uku duka tsaya to su can kana iya mata ɗaya amma kana iya yin karuwa 100 babu wanda zai maka magana sannan mu a mafhumu na usra na musulunci mace da namiji su ne suke kafa usra fami to yanzu a turawa fami ta koma namiji na iya auren namiji mace tana iya auren mace kaga sun karo wani kari kai yanzu ma namiji na iya wato auren robo wanda robo wanda suke yanzu wanda ake aure ayi mace su da mace wai saboda ba za ka kashe mata kuɗin haya ba ba za ka bata abinci ba shikenan tana nan sannan kuma mutun na iya auren dabba mace ta je a daura mata aure da wato wata dabba ko kare ko abin da ya kama da haka yanzu waɗanga mutanen da suke da wagga aqida su za su zo su nuna mana cewa yin auren mace hudu bai dace ba amma kana iya rika karu wa 100 koko namiji ya aure namiji ko mace ta aure mace kuma su namiji ya aure namiji mace ta aure mace kuma sai a dawo kasashen Afrika sai a zo gidajen SOS a je a dauki diyanmu a tai da su dan saboda a samu da tunda namiji in yana take namiji ba a samu da mace in tana take mace ba a samu da amma sai a zo na Afrika inda namiji da mace sun kai aure a dauki da a tai a kai musu mas'alar sun boye abubuwa da dama kuma wannan a tarihanci duk wanda ya karanta abinda Thomas Malthus ya faɗa dan kasar Ingila da abinda Sigmund Freud ya faɗa na yadda za a yi a halaka al'umma ta rago a duniya da yadda za a tsare aihuwa ya san waɗannan tunanukan daga inda aka dauko su ko yau ka shiga cikin Google ka sa Sigmund Freud ko ka sa Thomas Malthus zaka ga abinda suka faɗa da Faransanci da Larabci da English kan abubuwan da suke bukata na kowamawar al'umman mu baya da haka ya kamata musulmi su tashi su karanci waɗannan abubuwa daga su tashi daga baccin da suke to akramakallahu ina ganin ga dukkan alamu dai wanga maudu'in da yau ya kawo ƙarshe kuma mun dan samu abin da muka samu sai gobe in Allah ke muna rai sai mu yi kokari mu zo da sabon maudu'i
Allah ya saka wa mallan da alkhairi Allah ya sa a cikin mizani kuma Allah ya kara mana rayuwa albarka
amin
ƴan uwa masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan barnabi namu na ilimi da fahimta sune jagora na wannan yone dan haka a madadin wanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shiri ya tafi daidai ni da nake tare da ku anan nake ce muku sai anjuma subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk